بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله سير دون أبنجي ميكوامي كومي. Yau uku ga watan Ramadan za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda muka saba a wannan zawiya na maulanmu Sheikh Ado Musa tafawa balewa ta gammadahu Allahu bi rahmatihi. Alal haqiqa a cikin karatun da muke tattaunawa jiya mun ƙara faɗin bayani game da abin da ya shafi gina usra wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta mana a baya, abinda ya shafi zamantakewar aure da abinda ya shafi shika da kuma abinda ya shafi wato gina kuma society, shine abinda ya shafi yaƙoƙi da abinda ya shafi wato jihadi a cikin addinin musulunci domin kafuwar daula, wanda waɗannan abu guda biyu duka babu yanda za a yi addini ya ginu sai da su. To a cikin bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana, sai buga mana misali da Banu Isra'ila da irin yanda muka samu kistan wasu daga cikin mutane wanda har ya zamto sun shirya da su gudu su bar duniya su bar garinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya hurga musu annoba, bayan annoban suka faɗi suka mutu. To yau ma Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da buga mana misali wanda zai dawo da hankalinmu cikin jikinmu domin mu fahimci cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon kashewa, yana da ikon rayawa a kowane lokaci. To abu mafi sauki a gare mu shine mu yi imani musallama wa Allah a cikin lamarinsa. Idan har abin da ya shafi mutuwa ne, mu mutu ta hanyar da Allah yake so, ba ta hanyar da mu muke so ba. To yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana, alam tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ya ayyuhal mukhatib, ya kai wanda Allah yake magana da kai, ya wanda kake sauraron Al-Qur'ani, shin baka gani bane, baka ji labari bane? Wannan malami suna ce istifhamu ta'ajjubin wa tashwiq, abun mamaki ne da kuma ka samu shauki, ana so a baka labari, amma labarin ana so a ja zuciyanka zuwa ga abin da ake so. Ilal mala'in min bani Isra'ila, shin labari bai iso maka na wasu shugabanni ayyuha al-mala'u, wasu mutane masu kwarjini. Idan an ce al-mala'u ana nufin jama'a wanda suna da kwarjini, idan an gansu za a ce wa'innan manyan mutane ne. To wa'innan wasu jama'a ne masu kwarjini daga cikin kabilan Banu Isra'ila, min ba'di Musa, bayan zamanin Annabi Musa alayhi salatu wassalam. Shin baka ji labarin kissan su bane? Ya Ubangiji, menene kissan su? To Allah yake ce mana, iz qalu li nabiyyin lahum, lokacin da suke fadi wa annabin su shine Shamilu. Shi kuma Shamilu ɗaya daga cikin wato jikokin Annabi Harun ne. To sun samu Annabi Shamilu, suke ba shi labari, ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah, muna cikin tashin hankali a rayuwar da muke ciki, rayuwar kaskanci, to muna roƙonka ib'at lana malikan, ka tayar da wani shugaba a cikinmu wanda zaka wakilta shi ya zama shine shugabanmu. Nuqatil fi sabilillahi, domin mu tafi yaƙi tare da shi, mu yaƙin nan ta farkin Allah, mu samu nasara ta farkin Allah, domin mu bibi wannan shugaban cikin wannan biyayyar da zamu yi masa, to anan ne zamu samu shugabanci. Wato shi jihadi da yaƙi ta farkin Allah abubuwa ne wanda ba sa yiwuwa dole sai in an saka shugabanci. Duk tafiyar da babu shugaba a cikin jihadi ko na makamancinsa, to ba za a samu nasara ba. Wannan yasa Imam Ali alayhi salam a lokacin da Muawiya ya nemi cewa ya bi su wajen aje abinciko wanda suka ci Sayyidina Usmanu a hukunta su kafin a kafa daula, Sayyidina Ali ya ce a'a, ba zai yi ba. Ai, ba yanda za a yi a ce an je har an fara bincike ba tare da an kafa gwamnati ba. Shi yasa jihadi baya yiwuwa sai an samu shugaba wanda zai zama shine jagoran musulmi, wanda zai kula da su wajen kiyaye haƙƙoƙin Allah da kiyaye haƙƙoƙin wanda za a yaƙa da wanda kuma za su je su yi yaƙin. To shine a lokacin suka nemi wane ne shugaba a cikin su da za a ayyana musu wanda shine zai je yin wannan abun. To wannan Annabi da sai gaya masa, sai yake cewa hal asaitum, ko kuma hal asitum, in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, shin kuna ta roƙon cewa in kafa muku shugaba domin ku je ku yi jihadi? Ba wuya kuma zan iya in zo in ayyana muku shugaba, sannan kuma sai an ayyana shugaban ku zo ku ce ba za ku je ku yi yaƙin ba. Sai suka ce a qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah, suka ce ma wannan Annabi Shamil, kada ka faɗi haka a gare mu, me zai hana mu je mu yi yaƙi ta farkin Allah? Mu da muna da hujjoji da za mu iya tashi don wannan ma mu je mu yi yaƙi, ba ma sai idan an ce mu mu je mu yi ba, ma mu da kanmu ma muna son mu je mu yi. Daga cikin dalilanmu shi ne, wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, an fa fitar da mu daga cikin gidajenmu. Mutanen Jaluta sun zo sun zalunce mu, sun kashe yayayenmu, sun kore mu daga gidajenmu, sun sa mana tsoro a cikin garinmu. Mu dai abu ɗaya muke roƙo wannan Annabi, kai da kanka ka ayyana mana shugaba wanda wannan shugaban shi zai jagorance mu je mu yaƙi. Allah ya ce falam ma kutiba alaihimul qitalu, take Ubangiji yayi umarni ma wannan Annabi, aka rubuta musu za a je ayi yaƙi. Tawallau, sai suka juya, illa qalilan minhum, dukkaninsu sai kowa ya zamaye dinga gudu ɗaya bayan ɗaya, sai kaɗan ne daga cikinsu wanda ba su da yawa, wanda ƙarshe su ne za mu zo mu ji kissansu lokacin da Annabin ya kafa musu sharadi. Bayan su bi wannan shi wanda aka sa musu Taluta, sai suka zo sai ya ce musu, to kafin nan tunda ya fahimci suna turka-turka, to ba zan yadda ku bi ni ba sai in dai a cikinku kun bi umarnina. Da ya kafa musu umarni, duka sai suka saba umarnin, sai kaɗan daga cikinsu ba su bi 70,000 ba, suka yi imani suka raka cikin wannan yakin. To Allah yake cewa falam ma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum, lokacin da aka wajabta musu ku fita ku je ku yaki, duka sai suka watse suka gudu, illa qalilan minhum, sai kadan daga cikin su. Wallahu alimun bizzalimin, Allah ya san azzalimai, wanda suke canza ƙarya da gaskiya, wanda suke zalintan kansu wajen kin bin umarnin Allah, suke aikata abin da suka dama su aikata, Allah kuma zai saka musu da gurgurdan zaluncin su. Domin Allah subhanahu wataala masani ne da abin da ke boye a cikin zuciyarsu, masani ne kuma da abin da ke bayyane na ayyukansu.
Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Talut malika, qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
فنن سي شي النبي سو لوكاسين ديغا سن كيسبي سي ايماني دا الله سبحانه وتعالى bayan cewa gashi sun dage sun ce sai an daura musu shugaba wanda za su dishi da shine za su je su yi yaki to shine annabin naso annabi Shamil yake cewa to lallai tunda kun roka aka fa muku annabi to inna allaha qad ba'atha lakum talut malika lallai ubangiji ya turo muku talutu ya zanto shine shugaba Dalutu din nan kuma a cikin su shi ba dan manya bane ba dan sarakuna bane sai Allah subhanahu wataala domin ya nuna musu jarrabawa sai shi wannan annabi nasu sai ce inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika lalle ubangiji ya turo muku dalutu shi aka zaba a cikin ku ya zama shugaba to wannan tambayar da aka yi da amsan da aka ba su sai suka ji wannan amsan bai daidai ba wannan annabin sai sun yi jaye da shi sai sun yi gardama dama da yawa idan kaga manya sun yi tambaya wa malami to sukan dan karkata tambayan ta yanda suke so la Allah a cikin su akwai wanda shi ya riga ya ayyana cewa shi yake so a daura a matsayin jagora dan a je da wannan to da Allah subhanahu wataala ya ayyana musu dalutu a matsayin shine shugaban da zai je jagorance su kalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina yanzu duk cikin mun nan arsa wanda zaka zaba ya annabi Shamilu sai a nemo wani mutumi mai suna Dalutu a ce Dalutu shine zai jagorance mu muje mu yaki bayan Dalutan nan a cikin mu shi dan waye ne ba dan sarakuna bane ba jikan wasu manya bane har sai ma Dalutan nan sana'an sa ma ana maganar jebe fata ne ma'ana yana sana'ar fawa ce wasu ma sun ce ba sana'an fawa bane a aikin sa shine kiwo yake yi wasu kuma suka ce ba kiwo yake ba aikin gyaran takalmi ne amma sai a nemi mai gyaran takalmi a cikin mu makiyayi sai a ce shine shugaban mu wanda za a je kuma a yi yakin da shi sarki ba muka ce a nema mana ba a nema mana wani wanda zai zama ba sarki ba anna yakunu lahul mulku alaina ya za a yi zanto shi ya ficancanta ya jagorance mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu muka ficancanta mu zanto shi wa gabanni irin sa gan su a bayan mu suna bin mu su dududu ba wai mu muna bin sa ba a baya tunda shi din nan wato yana daga cikin wato kana dabbagan awra'iyan laysa min sifdi yahuda wato shi ba jinin yahuda bane ba kuma ɗaya daga cikin jinin robin bane sannan kuma jinayen yahuda su ne jinayen annabta a wannan zamanin sannan jinayen robin su ne sarakuna a wannan zamanin akwai wanda su class ne na annabta akwai class na sarauta to shi bai ko ɗaya daga ciki shi ya kasance daga cikin jikokin binyamin ne su kuma su suna cikin safala talakawa wala yastahiqquna almamlakata alaina ba dama a ba su mulki walam yuta sa'atan min almali sai suka sake daukan wani hujja bayan cewa ba jinin sarakuna bane ba jinin annabta bane kuma walam yuta sa'atan min almali ba mai kudi bane ai mu wanda ba mai kudi ba talaka a cikin mu a bashi ga mu wanda mu muke rike da dukiyar a dauke wani a bashi miskini laysa indahu shay'un yaya zai iya yi ya shugabance mu wannan annabi ya ce kala ya ce inna allaha astafahu lallai Allah ne ya zabe shi alaikum akan ku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi Allah ya bashi yalwanan ilmi wal jismi ya fi ku yalwan kurtini yana dauke da ilmi shi kuma ilmi shike shugabanci sannan kuma ya dauke da kurjini ita kuma wannan kurjini wannan sifa ne na ubangiji madaukakin sarki wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana ba wa mulki ne wanda ya so to anan zamu gani akwai jayayya tsakanin talauci da dukiya wanda yasa duk yanda mai kudi yake zaka ga ya tsanta talaka kuma haka ma bil aks talaka a duk yanda yake ya tsani mai kudi idan kaji ana sharri ana yana yankan kai to ka bincika labarin daga bakin irin sa ne ko daga bakin na kasan sa ne. Daga lokacin da mutum ya fara samun dan wani abin da ya fi karfin rayuwarsa a cikin mutanansa, to lokacin zaka ga dukkanin sharri talakawan su da kansu za su fara yi masa, domin a tunaninsu yin wannan sharrin shi zai sa su rage mai kima da ya samu na wannan abin da ya samu. Shi kuma daga lokacin da ya samu dama zaka ga ya fara zagin talakawa, da nan ne shi yana ganin cewa zai iya karya su, zai iya rushe musu wannan karfin da suke da shi. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a tsarin da ya yi da abin da ya shafi talauci da abin da ya shafi dukiya, duk ba su da alaka da nuna wannan na Allah ne. Da talauci da dukiya ba abu ɗaya a cikinsu wanda yake nuna cewa wane na Allah ne. Abu ɗaya ne yake nuna cewa wannan na Allah ne, shi ne tsoron Allah. Kamar yadda Allah yana gaya mana, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kawai wanda yafi kowa a wajen Allah shine mai tsoron Allah. Idan mun duba cikin sahabban annabi zamu ga akwai manyan jimagiman masu kuɗi, irin su Abdurrahman ibn Auf, irin su Sayyidina Usman ibn Affan, irin su Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, irin su Sayyidina Abu Dahdah, da mu ji su suna nan daban-daban wanda wa'innan manyan masu kuɗi ne. Irin su Abu Ubaida suna nan da yawa, manya-manyan masu kuɗi ne, kuma suna nan a cikin sahun farko a cikin hadarin Annabi Muhammadu, dukiyan da ya hana su shiga wajen manzon Allah ba. Haka kuma idan mun duba wani janibin za mu ga talakawa masu ƙarfin talauci kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Abu Dharr al-Ghifari zamu gansu suna nan, irin su Abu Dharr al-Ghifari zaka gansu suna nan kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sannan ba su da shi kuma wannan bai hana su ba. Irin su Suhaib ibn Bilal ar-Rumi, irin su Abu Huraira, irin su Ahlus Suffa suna nan sama da mutum 70 wanda su ba su ma da aikin yi kai tsaye, kawai zaman su suna jiran a saukar da wahayi ne, almajirai ne a gidan Annabi Muhammadu, kuma wa'innan suna nan a gaba-gaba cikin hidimar Annabi Muhammadu. To menene ya rage? Shin falala na daga cikin talauci ne ko falala cikin arziki ne? Kowane fanni idan mun duba za mu gani Allah ya yi wa masu arziki irin nasu, ya yi wa talakawa irin nasu. Amma kada ka rudu a ziga ka da cewa talauci ibada ne ko a ziga ka da cewa arziki tsiya ne. Kamar yadda na gaya muku, imani shi ne kawai. Wani arziki yakan zama fitina idan ya yi arziki, shi kenan ya shiga bala'i domin zai rabu da Allah. Wani kuma talauci ne take zama fitina, domin hadisin nan da manzo Allah yana cewa talauci ya kusa zama kafirci. Da kaga daga lokacin da ya rasa sai ya fara raina Allah, ya raina bayin Allah, sai ya fara tunanin munanan ayyuka, la'alla da yana da shida ba zai wannan tunanin ba. Shi yasa mafi magana mafi adalci shine da talauci da arziki sifofi ne guda biyu, Allah yakan ɗaukaka wasu da shi, yakan kaskanta wasu da shi. Mafi kusanci zuwa ga imani shi ne talauci, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa an bani zaɓi in zamo annabi ne dukiya ko kuma na zamto annabi bawa. Sai ta Ubangiji, na zaɓi na zamo annabi bawa ranan da ka bani na ci na gode, ran da na rasa kuma na roƙe ka, in ji Annabi Muhammadu. A shaida a ce dukiya ita ce siffan kusanci da Allah, da manzo Allah ya zaɓi dukiyan ya bar wannan talaucin. Sannan manzo Allah da kansa yana addu'a, yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan, ya Ubangiji ina roƙon iyalaina karkada ka sa su zamto masu arziki, masu dukiya kai, ka sa su zamto masu arziki ta yanda arzikinsu zai sa su fi ƙarfin abin da za su ci, amma ba wai su mallaki dukiya ana kallonsa tarin mai yawa ba. Wannan ne yasa Allah subhanahu wataala daga cikin sifa na ɗagawa da yake bayarwa idan yana so siffanta ɗan adam da ɗagawa, kalla innal insana la yatga an ra'ahu istaghna. Da ka ji na cewa ɗan adam ba komai yasa yake alfahari, yana jin kansa ba dukiya ne ya samu, sai kaga yana jin kansa, yana jin kawai shi kamar wani dole-dole ne, addinin ta bi shi dole-dole ne. Saka daga cikin alamu na ɗagawa da girman kai, to me wadata aka fi tantanta a ganshi da shi ba talaka ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya nuna mana akwai ayoyi daban-daban wanda take zargin samun dukiya, amma za ka ga kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi ishara da wasu falala na wanda yake talaka, domin su sassauta masa rai. Daga cikinsu akwai hadisin nan na Sa'd ibn Abi Waqqas wanda sayyidina Abu Hurairah ya rawaita al-Imam at-Tirmidhi ya suru da gare su al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin hilyanata al-hilya ya tabbatar da wannan hadisi manzo Allah yana cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi fuqara'ikum wa du'afaikum yake ga mu wani yazo yana kuka annabi ya rasulullahi ɗan uwana sun sani a gaba bani bani yau bani gobe bani kullum bani manzo Allah yace hal tunsaruna halama ba ku sani ba ana taimakon ku wa turzaquna kuma ana ba ku arziki ba dan ku bane illa bi fuqara'ikum wa du'afaikum dan talaka wanda ke cikin ku ake ba ku dan masu raunin da ke cikin ku ake ba ku ba ana ba ku bane kawai domin kankin kanku idan mutum ya ga Allah masa dukiya ya sani akwai haƙƙi na wasu wanda suke kewaye da shi daga cikin su Allah ya gaya mana na farko Allah yake gaya mana kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wa ibn as-sabil Allah yake gaya mana wal masakin ko Allah ya gaya mana cewa lallai idan har mutum ya samu dukiya bayan abin da kace to akwai kuma iyaye akwai ƴan uwa sannan akwai miskinai akwai marayu Allah din yana sanar da duk abin da mutum yake yi in ka samu wa'annan suna da haƙƙi a ciki to anan kaman yanda muka ji shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hakika talakawa Allah yana sauko da arziki domin su ba su samu ya ci abin da yasa Najeriya kullun take shiga talauci mutum daya zai ci haƙƙin familin sa gaba daya tun daga kakannin sa na goma har zuwa jikokin sa na 3000 sai ga mutum daya ya ci haƙƙin a ce an sake za a bada wai wuta na Najeriya a ce wai mutum daya wai ana tuman shi ya ci kudin wutan Najeriya gaba ɗaya wutan Najeriya kuka danta abin da ya shafi kayan gona mutum daya yayi babake dai yayi tiki da wando ko ya kwashi kuma shikenan ya ci banza a Najeriya shi yasa talauci yake yawa saboda ana yi Allah yana yi dan talakawan kuma talakawan ba samu to sai Allah ya dinga tukuntawa kasan Allah ya sauke
amin
manzo Allah yake cewa la yadkhulanna fuqara ummati aljannata qabla aghniyaiha bi 500 amin wal aghniyau yuhasabuna ala zakatihim manzo Allah yace talakawan al'ummana da su riga shiga aljanna da shekara 500 kafin masu kudi su zo su shiga aljanna su suna tsaye ana ta musu hisabi ana musu hisabin zakka hisabin kaza wanda fa yi imani da Allah sai ga yayin shekara 500 talakan suna cikin aljanna da shekara 500 tukunna shi ana mai hisabin dukiya wannan ne yasa muka ba ku kissan wani malami wanda ake bashi labari ake bada labarin sa wanda ga cikin almajiran sai tashi yace masa malami ina so ka mun bayanin yaya ne ake hisabi ran tashin alkiyama ya gurgudan lokacin hisabi kuma kowa za masa hisabi sai malami yake wanda yaji ba kawai bashi an zo za a tashi sai ya dauki kudi sai ya rabawa daliban daya kamar yadda muka faɗa ya bashi misali a ce 100 daya bashi 50,000 daya bashi 10,000 daya bashi shi wanda ya tambaye aka bashi 1,000 ya shiru yace malamin na ashe hatsane ni ya bawa na kusa da ni 100 na biya bashi 50,000 na kusa da ni bashi 10,000 ni kuma ya rasa ne zai banke ban 1,000 cellai malamin nan akwai gaba tsakanin mu da shi yace ya kuntace yana jin damuwa sai bayan sati an dawo sai malamin yace yana da jarabawa duk mutum hudu da na baku kudin nan kowa ya dau takarda ya rubuta min abin da ya sayar da kudin da na bashi me 100 nan ya cika takarda me 50,000 yayi rabin takarda me 10,000 yayi layi guda hudu shi kuma ko takarda ba abin da ya rubuta kawai yana jiran a zo kansa sai na rubuta abin da zan rubuta malamin sai ya zo da wuta kaman kasko aka kunna wuta a kasa sai ya dau dumi sai ya tore 100 hawo ka tsaya ka mun bayani ka karanta takardan gashi a hannuna na sai kaza yana tsalle har ya gama karanta ya sauka kafansa tukunna ya dan kumbura yayi alama yace ne 50,000 shi ma ya hau shi ma da kirye ya gama ne 10,000 ya hau shi ma da kirye ya gama ana zuwa kansa yana hawa yace na sai kaza sai ya sauka sai shi malamin sai ce to yace wa na ka tambaye ni ka mun tambayan cewa yaya za a yi hisabi a lahira da talaka da mai kudi yace to yanda ka ga wannan ne dubu ɗarin ya sha wuya kafin yayi bayani, ne dubu hamsin ya sha wuya. A haka fa ba fa laifi suka yi ba fa, kawai su faɗi me suka yi da shi ne. Yace kai kana hawa ka sauka kama san ma abin da dini ta ko da zafi ba. Yace wallahi ma na ai he yau na gane kana so na. Sai dai kaga Allah ya kuntata maka kara talaka, kai tunani talaucin nan ta iya yiwa Allah ya tausaya maka da hisabi. Wallahi wani aran da ya samu kuɗi ɗan kalilan ba zai iya bacci ba, ɗan kalilan, ɗan kalilan. Allah yana son ka, shi yasa manzo Allah ya ce masu wadatan al'umma na za su shekara 500 ana musu hisabi talaka, sun riga da sun manta sun shiga aljanna. Shine wani mai kuɗi ana bada labari irin wanda suke samun dukiya din nan a Abuja, ya dauki wani mai gadi, mai gadin kullum yayi bacci, shi kuma shine mai gidan amma bai bacci, sai tsakan dare ya dawo ya dinga tashin mai gadin yana fada da mai gadi. Sai mai gadin ya ce masa ranka dai da ainiwa maki nake, kai ake gadi amma kullum ina tashi dan ganka idan ka bi, kuma da rana ban ga kana bacci ba. Sai ta masa ba ai kawai uzurori ne suka yi yawa. Ranan ya zo zai shiga an bude masa gate, kawai sai ya dauki 100,000 a wannan lokacin ya ba mai gadin. Lokacin fa 4,000 ne, lokacin 4,000 ne yana yin cefa ne na kwana biyu. A lokacin ya dauki 100,000 ya bashi, an ce albashin mai gadin 7,000 ne, amma idan yana 100,000 ya bashi. Yana sama sai ya leko sai ga mai gadin kawai haka, ya yi lissafi ya lissafi ya lissafi ya dauko bairo ya canza ya sake har asuba sai mai gadin ma shi ma san safiya ta bai, yana san wani yana lissafi. Ya taho da safe ya ce ya yi nafi ya ce baka yi bacci ba, ce wallahi lissafi nake yi, ranka yi na tuna ashe ina da bukata kaza da kaza da kaza. Dinga ya ce masa to wannan tambayar amsan ka kenan, ni da bana bacci to kai tunanin irin abin da ke hannun kan nan nawa ne a gona. To idan Allah ya baka dukiya, wani lokaci dukiya wahala ne ba hutu bane, wani lokaci kuma dukiya yakan zama mutum hutu idan mutum bai sa dukiyar a cikin zuciyarsa ba. Sai ka ga dan kankanin mutum da rashin dukiya ma ka fi kowa samun nutsuwa. Saka muna kokari wajen godiya ma Allah a duk halin da muka kasance a ciki, la'alla Allah ya nufe mu da shi. Hadisi mafi nuni da girman cewa talaka yana cikin alkhairi shine hadisin al-Imam Muslim wanda sai na Abu Hurairah ya rawaito. Abu Hurairah ya rawaita hadisi daga manzo Allah, manzo Allah ya ce rubba ash'asa aghfara madfu'un indal abwabi wani bayan zikkim raini law aqsama ala Allah la abarrahu. Annabi ya ce da yawa akwai mutumin da za a ganshi talaka ne, rigansa yayi rugurugu madfu'un indal abwabi, in yazo kofa ma bige shi ake yi ba a tun shiga duk tarin da ta kai matsa. A wani bayan manzo Allah ya ce zikkim raini rigansa nan tsun mokara ne, yace law aqsama ala Allah la abarrahu, da zai zo ya ce wallahi Allah sai ka shigar da wani aljanna, wallahi sai Allah ya shigar da shi aljanna. Da zai ce wallahi wani ya saba min Allah ya shiga wutan jahannama, wallahi sai Allah ya shigar da shi wutan jahannama. Wannan ashe falala ne, in dai talauci na da wani falala to bai fi iyawa innan falalan ba. To amma shi kanshi arziki yan uwa shi ma sufa ne na Ubangiji, kuma sufa ce wacce ana so, shi yasa da yawa ake son jamala na arziki. Da mu duba mu ji cewa Al-Qur'ani Allah yana ce mana al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, da dukiya da ƴaƴaye Allah ya ce wa'innan fa ado ne na duniya. In dai mutum yana so rayuwa mai kyau to ya nemi dukiya, idan kana so kai rayuwa mai kyau ka nemi dukiya. Domin ke sa wani malami yake waƙe dukiya yana cewa wai ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nasa qad malu, wai na ga mutane gaba daya sun tattara sun je wajen mai kudi, sai ga mutane sun taru duk wanda yake da kudi kai an jan taru a wajen shi ana murna, ah wani yana da shi wani yana da shi. Wa man la indahu malu yace amma duk wanda ya zarda ba ya kuskura bani da kudi, fa anhu an-nasa qad malu, mutane sun gudu sun tattaru sun bar shi. Sai da menene dukiya? Akwai nutsuwa a cikin sa, ado ne na rayuwar duniya, duk abinda duniya za ta yi shi in dai na duniya ne to kudi yana cikin sa. Masallaci da talauci ake ko da dukiya, eh hatta Qur'ani da me ake sayan sa, kawai in baka da shi sai kana samun Qur'ani sai da kai sai da babu ne yake kusa da Qur'ani. Ashe dole sai an samu dukiya, shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa lallai a tashi a nemi dukiya duk yanda kaji Allah yana magana yin aljanna ko sahabbai ko waye sai kaji Allah yana kawo kuɗi a cikin kafin inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum sai kaji Allah ya ce mene a'a ai duk yanda kaji inda Allah ya ce ya sun fusai kansu sai kaji ya kawo dukiyansu sai ya ce wa amwalahum da dukiyansu shi yasa duk yanda Allah ya kawo maganar jihadi kafin a kawo ranka sai an kawo kudinka akwai magana shahararriya ana magana na shehunanmu daga Senegal suna cewa wai dukiya yana iya ƙarya amma jiki baya ƙarya su mutanensu suka ce mutan Najeriya ɗan Najeriya idan yana son ka zai iya kwantawa a gabanka yayi ta burbuda amma kudinsa da aljihunsa amma idan har ba ɗan Najeriya ba ne zai iya kashe ma kuɗinsa amma dukiyansa amma dukiyansa ba zai iya kwantar maka da shi ba to alamun ɗan Najeriya yana son ka da gaske ya ciro dukiyansa ya kashe maka kane ko amma dinga ni masoyinka ne wallahi amma kuma yanzu ya kai tashi tafi to wannan alamun soyayyar nan akwai ɗan gidi a cikinta to shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa dukiya na da falala manzo Allah yana cewa sai daga cikin sahabban manzo Allah ya zo zai bar duniya sai ya ce yana son yayi wasici a ga yawa manzo Allah da manzo Allah ya zo ce ya rasulullahi duk dukiya na sune kaza na dauka na bayar fi sabilillahi manzo Allah ya ce lalle abinda kai ne alkhairi ne amma da ka rage da yafi yace to annabi na raba gida biyu rabi na bayar fi sabilillahi da ya gaza bar duniya manzo Allah ya ce da ka raba da ka kara ko da sulusi ne da yafi yace ya rasulullahi to na raba shi sulusani na dau sulusi ɗaya na bayar fi sabilillahi ma'ana ya kasa dukiyar one over three sannan one over three din ɗaya ya bayar wa iyalansa two ya bawa musulunci manzo Allah ya ce fa innaka antazarahum antazara warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nasa yace akan ka bar ɗan uwanka da ƴaƴanka ka mutu ka bar su suna ta zuwa suna Allah ba mu ma'ana ba Allah na ba Allah ba ma'ana suna zuwa su je wajen mutane cewa ni dan taimake ni wani taimake ni ko ba musu ba manzo Allah yace ka bar su da dukiyar ya ka bar su a cikin tsiya wannan yace na she inda ace arziki zallan tsiya ne inda kai aka yi sama na rai kai ka tsani dukiya ka tsani ne dukiya kawai dan kai Allah bai baka wannan kuskure ne sannan kuma ya ishe mu san cewa talauci hadari ne hadisin abi bukra wanda imam abu dawud ya rawaita manzo Allah da kansa yana cewa allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal fakri wa min azabil kabari annabi fa shi ya Allah ina roƙon ka tsari da talauci ina roƙon ka tsari da kafirci ina roƙon ka tsari da azaban kabari shi yasa malamai suke cewa babu bala'i kaman talauci in dai da rai shi talauci yana hana ka ka bauta wa Allah yana hana bautan Allah to mutum yayi kokari ba wai ana so ka tashi ka nemi dukiya bane ta ko halin kaka ka nemi dukiyar ta hanyar da ya kamata saka lalle ɗan uwa mu sani hadisai sun nuna falalan talauci kuma hadisai sun nuna falalar arziki to ka nemi arzikin ka haɗu da falalanta sai ka dade sun zahaba ahlud dusur bil ujur wasu sahabbai ne suka zo gaban manzo Allah suka ce ya rasulullahi kaga wannan masu kuɗin suna mana wayo duk abin da kace ayi sai su je su kuma su suna yin sadaka suna yin zakka kuma in mun zo sallah biyar mu gan su a sahu gaban mu sun riga mu muna gona sun zo sahu in mun zo kuma duka abin da za a yi da dukkan taxi suke su zauna annabi ka dan ba mu wani abin da bas nan ba sa nan mu je mu yi tayi mu ma mu samu falala manzo Allah ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda wannan idan mutun ya riga ya samu dukkan alkhairi annabi yace duk wanda bai yi kaman sa ba bai kai kalada baranan tashin kiyama to su wayannan sahabbai suka tafi sunayi kawai sai suka ji labari ya barke a gabanin masu kuɗin har sun fi su yi to shi a cikin ku talakan ne ɗaya ne zai je tsaya ce kai ai yau mun je gaban ma'aiki ya rasa labarin da zai bashi dan ya bashi wani abu sai ai mun je gaban ma'aiki ya ce mana kaza ya ce kaza ya ce kaza sai haka ya ga muku ai yace ni subhanallahi 30
da uku walhamdulillah 33 wala illallah 34 wallahu akbar ma annabi ya bamu sai ta to a wannan rubuta mun ina koyin jin fadai kamun ka an kare masu kudin sun yi wayarin duk waye nayi sai talaka nan suka ce na ya najin abdurrahman ibnu auf shi ma yana karanta wannan bayan an gama sallah ai annabi ne yace ai to amma ai bai ce ai hadda ku ba to hankalin masu kudi ya tashi ai talaka ya tashi sai suka koma wajen annabi suka ce ya rasulullahi wannan masu kudin fa sun mana wayo addu'an da ka ba mu mamu je mi sun dawo suna yi zahaba ahli dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu amma ga abinda suke mu ba ma yi kuma ga shi ka ba mu addu'a sun je suna yi manzo Allah yace zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falalan Allah ne masu ya bayar Allah ya bayar mu wanda yake dama to anan mallam shi Ibrahim radiyallahu anhu da yazo fassara wannan hadisin sai wani hikima hikimar nan ta korewa duk wani talakatin damuwa yace ai fa annabi cewa yi zalika fadlullahi da yace ai zalika fadlullahi wannan addu'an da na bakun shine falalan addu'an nan da aka bayar shine falalan Allah ba kudin bane da aka bayar falalan Allah balle ka ce to shikenan ai duk wani mai kudi ya kwace falalan Allah ba haka bane zalika fadlullahi wannan addu'an falalan Allah ne saka to ko da an fika kudi ka lazimci subhanallahi والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر idan ka lazimci to ka tsallake zaka wuce gaban duk wani wanda yake baya yi ko da na da kudin in baya yi ka bi shi lada amma akwai magana shi hararriya nasa shi shehur galani ya cewa ala jalis al mukhtar bil hubb muridan ala al gid ta'til al madalib min fawqi yace idan mutun ya fika kudi ba shi da kudin sa idan mutun ya fika karatu ba ba shi da karatun sa in mutun ya fika da wulaya ana cewa wani wali ne ba shi da wulayar sa in mutun ya fika da zudu ya fika zudu bayan da kayya yace amma yi wani wayo akwai shortcut bil hubb muridan anil jidi kar ka dage kai mai ka samu abin da ya samu kai irin yanda yi na ci wa kaunar annabi muhammadu idan ka so annabi ka so annabi ta'tilil madalibi min fawqi duk abin da kaga wani ya samu in wali ne he ka sauko ka zo makamin wilaya kai kana tare da annabi muhammadu wanda yazo na wajen manzon Allah to wilayar ai ka sauko kasa idan kudi ne he ka sauko aikin da kudi za ta yi ai bata kai aikin zama da manzon Allah ba me yafi fita sai na Abubakar ganin annabi muhammadu me yafi fita sai na Umaru sun ga annabi muhammadu yau da ka ga annabi duk duniya an tara su ba wanda yake ka daraja duk duniya in duk duniya zata yi ta sadaka kai ba kai amma kaga annabi kuma kana salloli kana cika farillai kawai farillanka kake yi wallahi duk duniyan kafi kowa falala don kai kaga garanti kai ka zama aya dan in sun ganka sun samu hujja na cewa akwai manzo Allah mu yanzu manzo Allah da yawan mu wasu kawai sun dauke shi ne an da rike zanni su sun dauke shi an da rike yakini sun ga yakini sun ga hujjan Allah Allah kan nama da manzo Allah to a gurguje bara mu tsaita nan ba akwai hadisin nan maganin Allah madaukakin sarki wanda ta raba fada tsakanin mai kudi da mai dukiya ubangiji yana cewa uhibbu salatan wa hubbi li salatin ashad wa abghudu salatan wa bughdi li salatin ashad yace uhibbu alfaqir almutawadi wa hubbi lilghani almutawadi ashad wa uhibbu alshaykh وأحب الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع أشد وأحب الغني الكريم وحبي للفقير الكريم أشد الله يتي إنا سن أبو غدا أكو أما سن دنكي وأكو ياتي سن دني وأكو إف يتي أبو أكو دنكي سوء أتتم متاني شيني إنا سن تلك ميكن كدكي كذا تلك أنا كن كدكي الله أكبر يتي أما دا زن غني دوشي آينا كن كدكي sai na fi son shi akan talakan da ke kan kadda kai domin shi talauci ta kanta ya kadda kai ne ba haka bane sannan ubangiji ya ce ina son tsoho mai biyayya wa uhibbu shaykh al-ta'i وحبي للشاب الطعي أشد إنا سنصوه مبين الله يتي أما سندنكي ومتاشي مبين الله ياتين دنكي سنصوه مبين الله دوني إتصوفا كنت ديان الله ني misali yanzu tsoho dai rawa in an tata shi ka taka in ya taka he fadi ashe ita kanta tsufan ta mai da shi dole dai Allah in din amma ta ne ma ba zai farin jini ba idan shan giya ya saba idan ya ji dadi lokacin bakin shi bai daukan tips din zaki da mai ko to shikenan shi yanzu tsufan sa ma zai tsufan din Allah ne to amma talaka a lokacin ne zaka in dai talaka ne idan neman kudin ne zai iya in fajircin ne zai yi to sai kuma ya canza ya koma bin Allah Allah ce na fi son in ga matashi na bina akan tsoho na bina domin tsoho dama ya kamata bi Allah wa uhibbul gani al karima Allah ce ina son mai wadata amma mai karamci mutum ne yana da wadata amma kuma yana da karamci yace amma wa hubbi lil faqir al karimi ashadd talaka wanda ba shi da shi in gana karamci yafi burge ni akan mai shi wanda yake bai karamci yake karamci da ne kudi da tashi ya dauki naira miliyan 1 ya bayar sai talaka yazo ya bada naira 500 shi kuma iya 500 din ne wajen shi to Allah ya fi son wannan 500 din akan wannan miliyan 1 da wanda ya tara su ne ya bayar da daya dalili shi wannan iya dasa kenan ya bawa Allah iya nasa kenan ashe anan akwai sifofin da idan mutum talaka ne yayi Allah yana son su in ne kudi ne Allah yana son su sannan Allah ya ce wa abudu salasan wa bugdi li salasin ashad ina kin abu uku mutum uku ina kin su amma kina wa mutum uku ya fi tsanani yace abghudul ganiyyal mutakabbir wa bughdi lil faqir al mutakabbir ashadd wa abghudu shabb al asi wa bughdi lil ganiy al asi ashadd ay lil shaykh al asi ashadd wa abghudu al faqir al baqira bakhila wa bughdi lil ganiy al bakhil ashadd Allah yace ina kin mutum uku mutumin ku an Allah yana kin su kin gaske ina kin mai kudi mai girman kai Allah ya ce amma kuma nafi kin talaka mai girman kai domin shi kudi ta kanta a girman kan ne amma talauci ba na da ta girman kai ba ta da alaka da girman kai in kaga talaka na da girman kai to shi yasa wa kansa amma ita kudi misali ta yanda kudi ta zama girman kan misali idan mai kudi yazo ku aure wannan ku gani duk wanda Allah ya bashi kudi Allah ya bashi rabin komai idan mai kudi ya zo taron sarakuna yake ga yana da kujera a wajen haka za a saka mishi kujeran shi shi ba sarki ba yake da kanci wannan mara rawanin fa ita ai mai kudi ne ya samu rabin sarautan ya samu rabin sarautan kuma zai iya raba sarautan da gaske ne kar ku yi mamaki idan ya zo taron masu mulki shi mai kudi ne amma ya zo taron masu mulki sai ganshi a tsakiya kuma shi ba gwamna ba sai ga dangota an saka shi a tsakanin gwamnoni ran shi a tsakanin ministoci kuma an ce taron ministoci da ya ma'ana so a dan tattauna ka abin da ya shafi harkar man fetur to amma kuma maybe man fetur din nan shine yake da refinery su wasu da shi sai ga ana bukatan a nemi shawarin shi shikenan ba ruwan Allah haka Allah ya ga dama kuma inda zaka ga mai kudi a taron malamai sai ga sauran kowa da dan rawanin shi da takar sai ganshi a tsakiya kuma yana zaune shi ba ruwan shi ba shi rabin sufan ne ya samu rabi ya samu rabi duk abin da ake samu in dai ka samu kudi ka samu rabin shi in siya ne da shiga wutan jahannama ka samu rabin wutan jahannama domin daga lokacin in dai za a yi fasikanci duk yanda ake fasikanci a duniya kai daman ka je nawa ne masu bikin dai ka je ana kwallo ka je ya ce wai ya je Barcelona wani ya je Mexico kallon kwallo amma ko me wadatan kuma yi he ka je an ce gashi yana Madina duk sati akwai wanda aka bani labarin shi a Lagos yake duk sati biyu a Madina yake Juma'a yake zuwa ya Madina ya dawo sai zai Madina Alhamis ya kwana Asabar ya dawo to Allah ya bashi to haka dan iska ma ya samu rabin iskancin sa in kana son in Allah baka wadata ya baka rabin shiga wutan jahannama ticket ne kai in kaga dama kai an sa ja sai ka sa hannama in kuma Allah ya baka wadata ya baka rabin shiga an sa ja sai ka sa janna in ka zaka shiga janna in ka shiga zaka shiga jahannama to wannan ne yasa Allah yace ina son ai na tsani talaka mai girman kai amma Allah yace tsanata ga mai kudi ne ai na tsani mai kudi mai girman kai amma na fi tsanin talaka mai girman kai dan shi ne alamar talauci me ya kamata ya girman kai bai kata girman kai ba. Sannan Ubangiji yace na tsani tsoho, ai na tsani matashi mai saban Allah. Allah yace amma nafi tsanan tsoho mai saban Allah. Shi fa tsoho ya kamata ya duba gashi gab da rani. Shi kuma talaka akwai abubuwan da suke rudan sa matashi kai. Karfi na rudan sa. Rashin wayewa dan kai har yanzu baka shekara 40 60 ba, har yanzu kai kana nan ne baka san rayuwa ba. Shi yasa muke bin duniya taka dan san duk wanda bai shekara 40 ba ya bi duniya a hankali. Amma Allah yake ya fi tsanan tsoho mai saban Allah. Kaga tsoho na shan giya, ana alamin dan iska ne kawai, zai wahala ya tuba. Duk wanda ya wuce shekara 60 an wuce mai uzuri. Wa man nu'ammirhu nankusuhu fil khalqi, ko nankisu fil khalqi afala ya'lamun. Wani wajen kuma Allah yake cewa ai mun baka rayuwar da yanzu mun dauke maka uzuri, in ka kai shekara 60 baka tuba ba, Allah zai tuta wannan kan hanyar da ya dashi. Allah kiyaye.
Amin.
Duk wanda kuma ya shekara 60 na bin Allah, to koda ya zo yana zunubi Allah yakan yafe masa. Zai wahala ma mutum ya shekara 60 na bin Allah kuma ga ya dawo yana zunubi, ya samu takarda kawai an bashi. Allah yace na tsani al-faqir al-bakhila, na tsani talaka mai ruwa, amma na fi tsalan mai kuɗi mai ruwa. Dan shi talotin ma ita kanta ruwa ne. Za a zo a zauna ana meeting din dangi, ana so a bada wani abu, kana kallo kana so, amma ba za ka yi magana ba, sai ka shiru abinka. Kuma ko ba wanda zai tambaye ka me dalili baka da shi, me ruwa dama babu ne ko? To amma Allah ya ce ya fi tsanan ne shi marowaci. Mutum na da dukiya amma marowaci Allah ba ya san sa. Allah kar ka sa mu cikin sufan da baka so, ka sa mu cikin sufan da kake so. Wallahu yuti mulkahu man yasha, Allah yana bada mulkin sa ne ma wanda ya so. Wallahu wasi'un alim, Allah ne mai yalwatawa kuma masani ne, ya ga dama ya ba mu wannan, ya ga dama ya ba mu wannan. Abin da za mu dauka daga cikin kissan nan wannan da Allah ya ba mu na farko mu sani shine, Allah subhanahu wataala a wannan aya ya nuna mana cewa shi daukaka ko mulki ko wani abu ba a samun sa dangi, ko babanka wane ne, in baka bi hanyar da ya kamata ba, to wanda ya biyo hanya shi sai ka duba wani ma dan maroka ne, sai yazo kuma sai Allah ya bashi kuma ya fifita shi. Saka lalle mutum kada mutum ya shagalta da nasaba, yayi kokari yayi aiki, Allah ya taimake mu. Na'am.
Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
Ubangiji madaukakin sarki yake cewa wayannan mutane bayan Allah ya daura musu wato Shamilu shine annabin Allah da ya zo musu da cewa su dauki wake da sura cikin su, da zuma ka fada Daluta ko sai suka fara gargaba da annabin, sai sa har yanzu ina da wani hali daya. Idan mutum ya zo ya tambaye ni abu na addini na bashi amsa, sai mun wani hikima ya sake mun tambaya, to nakan duba. Idan mai aure ne ya mun tambaya akan tsarin aure na bashi amsa, sai sake fitowa ta wani waje, to na san gardama yake da ni irin na mutanen Daluta da annabi Shamilu. Dan kaji mutum ya tambaye ka malam, mutum ne ya take mata shika uku, to kuma yanzu tana gidansu, wai an ce ana gyarawa, sai kace a ai shika uku ne shika tasa, sai ce to amma malam an ce in ya shikan a cikin fushi ya kenan, sai kace to me ya fusatar da shi, giya aka bashi ko kuma magani ya sha bai sani ba? A'a, kawai shi din ne ransa ya ɓaci yayi shi kenan. To tunda ransa ya ɓaci yayi hukunci a haka, ta riga ta zartu. To amma malam, to yana yin na uku zan gane cewa, sai in tambaye shi kana da aure, in ya ce eh, matanka ne ka saki? A'a, ni ba iyali na bane, amma tambaya ne. To ka gane akwai wata hazzin rai a ciki, shi yasa duk wanda ya ma tambaya na addini, in ka faɗa masa abin da ka sani, ya maka wata wanda baka sani ba, ka ce wallahi ban sani ba, yana so ya kai ka yanda za ka ce, ƙarshen sai ya ce maka malam akwai wata fatawa sako-sako,
ce wata saka su koma ce eh to na saka su kan ban sani ba dan haka ake wallahi dan akwai wanda zai kira ka ya tambaye kai ka ba shi amsa sai ce maka haka da Allah dan Allah babu wata fatawa yar saka su ko hakan nan koda mai rauni ne ina so zan yi amfani da shi to an kaga haka kai ka ce to wallahi ni ban san mai raunin nan ba to anan bar ku ji yanda za ku gane cewa dan adam yana da girman kai bayan Allah subhanahu wataala ya daura musu sai suka dinga jayayya sai suka dace sake samu annabi to shikenan mun ji kace ya daluta mun ga ma daluta dai ba dan masu arziki bane kace oho mun ce maka daluta bai daga cikin jinin sarauta kace a'a mun ce daluta bai daga cikin jinin annabta kace a'a mun ce dalutan nan talaka ne kace sai haka to menene zamu tabbatar Allah ne ya sa shi ba kai bane ku ji wannan gaskiya annabi wani aya ne zaka bamu wanda zamu samu nutsuwa mu gane cewa ba kai ka zabe shi ba Allah ne ya zabe shi sai annabin sai Allah ya ce mana fa qala lahum nabiyuhum annabin su wa qala lahum sai ya ce musu inna ayata mulkihi ne ma kuke nuna muku mulkin aya daga Allah na cewa shine mulkin nasa ne to an yi ake kuma tabutu yazo muku da wannan akwatin shine akwatin annabi Musa alayhi salamu fihi sakinatun min rabbikum akwai nutsuwa na ubangijin ku a cikin sa daga ubangijin ku akwai nutsuwa wannan asunduku wannan akwatin kana indal anbiya'i sunduku adam alladhi nazala bihi minas sama akwai wannan akwati ne wanda annabi adam ya soko da shi daga sama to da ya soko da shi daga sama fihi tasawiru jamil anbiya'i akwai hoton dukkanin annabawa a ciki kowanne annabi kake nema akwai hoton sa to wannan akwatin a cikin sa wa kana kad wasala ila Musa wannan akwatin har yazo zamanin annabi Musa alayhi salatu wassalam وكانوا اذا جاهدوا نصرهم الله بسبب هذا الصندوق idan an zo jihadi ko yaki to Allah yana taimakon al'umman banu isra'ila domin albarkacin wannan akwatin falamma galabatuhum al'amalika akhadhu as-sunduqa minhum lokacin da sarakunan su suka zo suka yake su sai suka dauki wannan akwatin suka zanto yana hannun su وكانوا يتئنون به ويغلبون على اعدائهم ko kuma wayaglibuna bihi aduwahum sun kasance suna samun nasara wannan akwatin duk lokacin da suka fita da shi to suna samun nasara to sai Allah ya ce musu ayan mulkin wannan